kan hausa murya amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitin 21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani far'a hiya sarauniya da dalan a jamhuriyar Niger sai ta alfa radio a kuma cikin Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da rahoto kan matakan da gwamnatin jihar Gombe ta dauka bayan fitar kabilanci da ta yi sanadiyar mutuwar mutum 15
in Allah kun ta abu ta dole sai ya kana al'amari ya faru ne kuma shi kadin ku san labarin cewa al'ummar wajen da kun guda akwai hatsari a kurshi don da tsakanin su da magani hakan ba a jirgin ku bane kuma bai kyau a gani da cikin ikon su kuma jiran da a farko al'amarin Allah kun ta sai ya faru dole sai ya faru
Gwamnan Kaduna na karin bayani kan matsayarsa ta ba sani ba tabo ga yan bindiga da suka addabi jahar.
Wa'annan yan ta'addan ba ruwansu da addininka ko kabilarka in suka ganka kuɗi suka gani daga fuskanka ba za su gane ko kai musulmi ba ne ko kai kirista ne ko kai bahaushe ne ko bafilata ne ko afiya kawai in suka kama ka za su rike ka sai an ba su kuɗi. Ni kawai addini ciki. Mu haɗa kanmu mu san cewa mutanen banza ne mu haɗa kanmu inda muka san su a cikin da su a maganin su.
A jamhuriyar Niger hukuma na tsara yadda za ta gudanar da rigakafin cutar corona virus bayan samun kaso daga shirin tallafi na COVAX da ke agazawa kasashe masu tasowa.
Shi dai sai kun ga gani wanga vaccin da muka amsa wajen in ce muku na wanda za a yi mutum kamar 355 wanda shi ne na farko kuma alƙawarin da suka ɗauka da ya ƙare kuma za a ci gaba da kawo wannan har a ga abin da gwamnati ya bukata.
Muna da shirin yanayi da muhalli da darussan Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikice-rikice, satar mutane ta zama ruwan dare wanda a cikin su har da yara 'yan makaranta. Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi sun ce sun mai da hankali don tabbatar da waɗanda aka sace an sako su sun dawo gidajensu lafiya, amma ƙwararru a fannin lafiya da sauransu suna cewa bai kamata taimakon waɗanda aka sace ya tsaya a nan ba. Waɗanda abin ya shafa suna buƙatar taimako na musamman a jiki da kuma ƙwaƙwalwa don su sake komawa cikin al'ummominsu da kuma maganin ƙyama. Ƙwararrun masu zaman kansu da suke aiki tare da ofishin babban kwamishinan kula da kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka bayyana haka a cikin wani rahoto da aka fitar a ranar 3 ga watan Maris, kwana ɗaya bayan sakin ɗalibai mata 'yan makarantar sakandare 279 da aka yi garkuwa da su a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ƙwararrun goma sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta ba da fifiko don kulawa ga waɗanda abin ya shafa da kuma wasu sauran abubuwa. A ɗauki ƙwararren matakai na kariya kan satar mutane da kuma ƙarfafa matakan kariya ga yara da suke cikin haɗari. Ɗaya daga cikin ƙwararrun kuma likitan ƙwaƙwalwa Dr. Haruna Yakub ya koka kan annobar satar mutane. An yi wa sama da Amurka kashi 30% da suka haura shekara 18 kusan miliyan 78.5 cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19 a cewar wasu sabbin alƙalima da hukumar kula da cututtuka masu yaɗuwa ta Amurka ta fitar. Hukumar ta CDC ta ce kashi 48% na manyan akalla sun karɓi allurar rigakafin ɗaya, haka kuma kashi 80% na tsofaffi waɗanda mafi yawa su ne suke cikin haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar, yayin da aka yi wa kashi 64% na tsofaffin cikakkiyar allurar rigakafin. Hukumar ta CDC ta kuma ba da rahoton kusan mutane 5,800 na waɗanda aka yi musu rigakafin, amma kuma suka sake harbuwa da ƙwayar cutar. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce dukkanin allurar rigakafin da ake da su sun nuna suna aiki na hana kamuwa da rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hajji Alhamis babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tuni yankin Tigray na arewacin Habasha yake cikin mummunan yanayi da yanzu yake ƙara muni watanni 5 bayan ɓarkewar rikici, yayin da ake fuskantar ƙaruwar yunwa da cin zarafi ta fannin jima'i kuma babu alamar janyewar sojojin Eritrea. McLaughlin ya faɗa wa wani taron sirri na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ofishinsa ya fara karɓar rahotanni na mutanen da yunwa ta kashe, a cewar wani kwafin jawabinsa da BOA ta gani. Laucock ya faɗa wa membobin kwamitin, mun karɓi rahoton farko a wannan makon na mutum huɗu da suka rasa mahallansu da suka mutu saboda yunwa. Sannan mun karɓi rahoto a wannan safiyar na mutane 150 da ke mutuwa sakamakon yunwa a yankin Ofla da ke kudu da Makele. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba za ta bari wata ƙasar waje ta yi katsalandan a zaben Amurka ba, bayan ya ɗauki matakin ladabtar da Rasha kan yin hakan kuma wani babban harin ta yanar gizo. Biden ya faɗa a fadar White House cewa a yau na amince da matakai da dama, ciki har da korar jami'an Rasha da dama sakamakon ayyukansu, na kuma sanya hannu kan dokar shugaban ƙasa wanda ke bayar da umarnin sabbin matakai, ciki har da takunkumi don magance ainihin ayyukan cutarwa da Rasha ta yi kan muradin Amurka. Biden ya ce ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar hoto da suka yi a farkon wannan makon cewa da zai iya ɗaukar matakan da suka fi haka, amma ya zaɓi ya yi daidai gwargwado kuma baya neman ƙarin rikici tsakanin Washington da Moscow. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ba Afghanistan tambacin goyon bayan Amurka a wata ziyarar bazata da ya kai jiya Alhamis don tattaunawa kan janye sojojin Amurka 2,500 nan da zuwa 11 ga watan Satumba na wannan shekarar. Blinken ya yi kokarin ba jami'an Afghanistan tabbacin cewa Amurka za ta ci gaba da jajircewa kan kasar, inda Amurka ta jibge dakarunta tun 2001 biyo bayan har-haren ta'addanci a biranen New York da Washington a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar. Blinken ya faɗa wa shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban ƙasar da ke Kabul cewa na so nuna a wannan ziyarar ta wani ci gaba da sadaukarwar da Amurka ke yi wa jamhuriyar Musulunci da kuma mutanen Afghanistan. Kawancen yana canjawa, amma kawancen kanta na wanzuwa.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gabar kabilanci a yankin kudancin Gombe ta haddasa arangama tsakanin kabilu biyu, inda aka samu asarar rayuka akalla mutane 15 sun rasa ransu. Fitinar ta auku ne a ƙauyukan Inuwar da Jassu a yankin karamar hukumar Balanga, inda hakan ya haddasa zubar da jini. Wannan lamari ya shafi kabilar Lunguda da Waja da ke zaune a garuruwa da ke makwabtaka da juna. Tana gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya ya ayyana dokar hana yawo a yankunan da lamarin ya shafa don dawo da doka da oda. Kazalika gwamnan ya yi alwashin cakko waɗanda suka haddasa tashin fitinar don fuskantar hukunci. Ga ƙarin bayani a rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Bincike ya nuna cewa rikicin kabilancin ya faru ne a sanadiyar filin noma a tsakanin kabilar Waja da kuma kabilar Lunguda da ya kai ga rasa rayukan mutane da na dukiyoyi da kayan abinci da kuma kona gidaje a ƙauyen Yiwar. Wakilin hakimin ƙauyen Mr. Yohana Estefanos ya shaida wa gwamnan jihar Muhammad Inuwa ya cewa mutane guda 7 sun rasa rayukansu a sanadiyar rikicin. Ya ce cikin dare aka farma ƙauyen suna barci sai suka ga an bunkawa gidajensu wuta, ana faɗin cewa ku fice mana daga filaye ko kuma mu shafe ku. A ƙauyen Jesu, shugaban al'ummar yankin Musa Jason Jesse ya shaida wa gwamnan Muhammad Inuwa Yahaya sun yi nasarar mutane guda 7 a sanadiyar rikicin, yayin da aka kone gidaje masu yawa da wuraren da ake tanada abinci. Sun bayyana gamsuwarsu kan yadda gwamnan ya ɗau mataki cikin hanzari don magance rikicin. A bayan kai ziyarar ganewa dunduna irin bannan da aka aikata ne, sai kwamishinan tarbiyya da tsaro na cikin gida Adamu Dishikwaltun ya bayani wa manema labarai a hukumance.
Sana Adamu Dishikwaltun, Honorable Commissioner Internal Security and Ethical Orientation na jihar Gombe.
Tuli mana karin haske mana dangane da abin da yake faruwa a karamar hukumar Balanga.
Abin da yake faruwa abin bakin ciki ne, ba abu ne wanda yake al'umma suna bukatar sa ba. To masha Allah, lamari idan ya faru in Allah kunta abu ya faru dole sai ya faru. Wannan al'amari ya faru ne tun da shekaru da muke son labarin cewa al'ummar Waje da Lunguda akwai hatsaniya, akwai rashin fahimta tsakanin su, wanda muna ganin hakan ba alheri bane kuma zai jawo alheri ba. Allah cikin ikon sa kuma yana faruwa da farko. Al'amarin Allah ku ta sai ya faru dole sai ya faru din, kuma alhamdulillah wannan abu ya faru. Mun je mun ganin idon mu kawai Heman da na Jisu kenan da kuma Yiwar da ga ruwan Lungu kuda wanda aka kai musu hari a yin asarar dukiya da rayuka a wurin wanda an rasa dukiya sosai an kona gidaje da kayan abinci kuma asarar rayuka wanda an biya bincike a gane cewa hakikanin mutum nawa ne aka rasa wanda ko alhamdulillah faruwar abun mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Yunus Yayya bai yi kasa a gwiwa ba a jin ya da doga mai karfi wanda shi da kansa ya jagoranci dogar muka ji har wannan wulungura din har wannan wurare da abu ya faru aka jajanta musu a kuma ja hankalin su akan cewa ake irin akwai irin wannan saboda duk abin da ake nema in babu zaman lafiya ba za a same shi ba an tauna mutuna da jami'an tsaro wanda tauna da DSS an tauna da DSS na wurin akwai commissioner of police akwai commandant 301 commander 301 today an ji an tattauna kuma su da matakai da hanyoyin da za a bi a dakile wannan din kuma a magance aukuwan irin wannan a gaba domin ciyar da mu tare da su kuma tare su muka ji har wurin dukkan kowa gani wa idonsa take yanki mai girma gwamna ba da umurni ce to waɗanda ganin waɗanda suka bar gidajensu sakamakon ƙura musu gidaje ba da umurni cewa a kai musu agajin gaggawa kiran ga al'umman jihar Gombe shine na farko mu kasance masu bin doka da oda na biyu mu kasance masu haƙuri domin duk abin da ya faru in ba a kai hankali nesa ba in ba a yi haƙuri ba to abin ba zai kai mu ga nasara ba duk wanda ya je wannan wuri ya gani ya ga abin da ya faru da idonsa domin abu ne babu kin gani an rasa dukiya an rasa gidaje an rasa abinci an kai ga rasa rayuka
Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya
gwamnatin jihar Kaduna Nasir El-Rufai yana ƙara fayyace matsayarsa kan yan bandiga ko barayin mutane da suka addaba jihar ta wasu jahohin arewa maso yamma El-Rufai na nuna ba buƙatar sulhu da yan ta'addan damuwar ɗabiyarsu kan jama'a da zama annoba da ke hana mutane sakat da Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara
gwamna Nasiru El-Rufai wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a cikin wata tattaunawa a garin Kaduna ya ce ya zama dole a dunkule guri guda domin tunkarar yan ta'addan da ke kashe mutane ba ji ba gani
wa'annan yan ta'addan ba ruwansu da addininka ko kabilarka in suka ganka kuɗi suka gani daga fuskanka ba za su gane ko kai musulmi ba ne ko kai kirista ne ko kai bahaushe ne ko bafillafi ne ko akiya kawai in suka kama ka za su rike ka sai an ba su kuɗi ni kawai addini ce mu haɗa kanmu mu san cewa mutanen nan banza ne mu haɗa kanmu inda muka san su a fitar da su a magani amma sai su dauki abin su mai da shi addini da kabilanci domin sun yi zaɓe an kada su.
Duk dai wasu malaman addini a jihar Kaduna suka yi nisa wajen yunkurin haɗa kawunan musulmi da kirista a jihar baki ɗaya musamman ma dai ta hanyar kyautata mu'amala da zamantakewa tsakanin juna. Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna Pastor Yohana Buru na cikin irin waɗannan malamai saboda yadda kowace shekara yake kaiwa musulmai tallafi a watan Ramadana domin yin azumi
to dalilin da muka kawo wannan kyaututtuka ga nakasassu domin mun san wannan watan babban wata ne ga dukkan musulmai wajibi ne mu taimake su domin su samu saukin yin Ramadan su kuma yi addu'a yadda za su samu zaman lafiya kasan nan muna so mu gina kikkiawa mu'amala tsakanin kristoci da musulmi a samu kikkiawan fahimtar juna a inganta wannan zamantakewa wannan yaddan da ke tsakani da juna yan wantaka a matsayin na bil'adama muna so mu ƙara gina ta don in musulmi da kristoci suka gane da kansu to za su iya fitar da Najeriya cikin halin ciki shi yasa muna wannan abubuwan domin cin gaban Najeriya haɗin kan musulmi da kristoci dole su samu sabani harshen da haƙuri ina roƙon musulmi duk wanda kristoci suka bata musu rai to a yafe haka ma ga kristoci wurin da musulmi suka bata musu rai a yafe da mu samu zaman lafiya don yafe din fa ita ce mafitan mu
wasu daga cikin masu bukata ta musamman da wannan kungiya ta Pastor Yohana Buru ta tallafawa ma sun yi godiya da wannan tallafi na kayan azumi
farko ne sunana Ma'awiya Jamiyar mataimakin shama na kungiyar nan na kasassu da marasa karfi muna jinjina da yabo da godiya ga Pastor Yohana da ya sake tunawa da mu kamar da ya saba a duk shekara ya kawo mana danyen abinci kuma ya kawo mana dafaffi lokacin buɗe baki na gode mun Allah saka da alkhairi
sunana Habiba Jibrin ina farin ciki gidan da zan yi ga masu kudi da kuma malaman suna cewa na kasassu mabukata ne muna da bukata ko lokaci musamman wannan lokacin watan Ramadan da ya kama duk wanda aka taimaka wa mawa da kayan abinci tun Allah ya ji muna sa ran cewa ba karamin lada bane da kuma jin dadi da shi wanda aka taimaka mawa
maganar matsalar bambance-bambancen addini da kabilanci a wasu sassan jihar Kano ne sun dade suna kawo matsalar tsaro sai dai ya zuwa yanzu a iya cewa waɗannan matsaloli sun fara gushewa Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bayyana shirin soma kamfen na allurar rigakafin cutar corona a baki ɗayan jihohin kasar bayan da suka amshi kasan allurar da manyan kasashen duniya suka yi alkawarin baiwa kasashe masu tasowa a gargashin shirin COVAX mai muradin samar da daidaito a tsakanin al'ummomin duniya akan batun yaki da wannan annoba Dr. Ilyas Idi mai nasara shine ministan lafiya na jamhuriyar
shi dai in kun ga gani wanga vaccine da mun ka amsa wajen in ce muku na wanda za a yi mutum kamar 355 wanga shine na farko kuma alƙawarin da sun ka doka da ya kare kuma za a ci gaba da kawo wannan ha a ga abinda gwamnati ya bukata na samun duk abinda ake ce ma civil ayi musu wannan shaushawa tsakanin gobe daban da gowanga vaccine din zai taya cikin jiha 7 na kasa dan a fara wannan shaushawa
suwa ne ne za a yi wa wannan shaushawa
duk wani wanda ke aikin likita duk wani soji duk wani wanda a gidan kaso duk wani wanda ya shekara 60 haka ko yana da lahiya ko bai da lahiya duk wani dan shekara 18 ko lahiya ta lau za a yi mai wannan shaushawa tunda menene muhimmancin wannan shaushawa kana ganin nan kasashen mu lalle Allah ne ya kare mu game da matakan da anka doka game da roƙon Allah akwai yau kasa wanda zaka iske cikin kwana guda ta samu mutum 45,000 kai har 160 an gani zati wanda ya wuce waɗanda sun gumu cikin rana guda to ai kenan wanga shaushawa ta waje ba tun daga ta Allah yau ya sa muna jin wadi yau Allah ya sa ga ta mun gane ta kuma ita shaushawa ga in an kai maka ita kai batewa kai wannan ciwon in an kai maka ita amma in ba ai maka ita ba Allah ɗaya za a ci ya kare tunda shi Allah ya ce a nemi magani ya ba da ilimin nemo magani magani gashi an samu shi kuma maganin ga da kaggayo na shaushawa ga wanda ake yi kasar Europe wanda ake yi kasar America wanda ake yi kasar Shin wanda ake kasar duka kasashen ga da kasar na duniya wanda ake yi yau shine kuma mun mun ka samu ya zo nan ne ya kenan kiran da nake ga mutane su hito da hihi ai musu wannan shaushawa za a bude santrori ko ina cikin jiha
zuwa yaushe za a fara
nan in ka doka nan dai yanzu kamar lokacin da zamu samu dama doka yanzu wanga vaccine da ya zo mu kai shi cikin waɗancan jiha bakwai da an kai shi sati wanga sati nake ana wara amma nan da'ira mai an fara yanzu haka muna da kamar makafa 21 waɗanda tun da sai an buɗa sai da murice ana nan ana yi
ko wani abinda ya kamata mutane su bada kafin ayi ko kuwa
ko dala har kai masu balaguro an yi tanadi har wanda za ta yi haji mun yi tanadi har ƴan gudun hijira an yi tanadi ba wanda zai bada dala wanga vaccine din ko in ce wanga shaushawa kyauta ne kyautani ruwan Allah ba wanda zai ba dala in ma bulaguro za kai ka zo ai maka saboda kasan inda za ka tana ka dauko wannan ciwon amma in an kai ma an ka kare kanka wasu suna nan suna dibin cikin ranzo sosai a ce an yi kaza an yi kaza ana ta fadin ƙarya mu nan duk mun je mun yi wannan shausha kuma ga mun nan daren da kam shi dai likita bai dauka cuta ya samu mutum ita tunda yayi rantsuwa har da zai fara wanga aiki yayi rantsuwa da alkur'ani mun yi imani da Allah wagga shaushawa shaushawa ce ingantatta in ba ga daji ba mu kam da haka muke kiran mutane su fito su wagga shaushawa saboda su kare kansu su kare kasa su kare iyalin su game da wanga mugun ci
ministan lafiya na jamhuriyar Niger Dr. Ilyas Idi ne na sara a zantawar sa da Sulemu Muni Barma kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Da fatar masu azumin watan Ramadan suna cikin koshin lafiya. A makon jiya ne Majalisar Al'amuran Yanayi ta Najeriya ta yi wani taro na tsawon kwanaki uku tare da masu ruwa da tsaki domin tattauna bangarori daban-daban na alƙawarin da Najeriya ta ɗauka na rage gurɓataccen iskar carbon a cikin muhalli. Abin da ya sa na nemi jin ra'ayin ɗan raji Umar Sale Anka a game da yadda wannan taro ya gudana. A yi sauraro lafiya.
Shi dai wannan taro da akan yi bisa al'ada dukkan ƙarshen shekara, amma wannan ya zo da wani sabon launi saboda matsalar COVID-19 da kuma mai yawan watanninmu hadda tattalin arziki na ƙasa da shafi gudanar da al'amura na gwamnati. Ba zai dami ya sani ba da mu ƴan kallo ne, ƴan kungiya ne, musamman da aka ce jihar Kano ce za ta yi ɗauki gabaran yin wannan taron. Amma dai saboda matsalolin ita cuta ta corona ya sa aka yi shi daga Abuja. Kaɗan daga cikin ministoci da manya-manyan permanent secretaries suka taru a Abuja, mu kuma muna daga jihohinmu. Ita dai wannan National Council on Environment abu ne da ya shafi kowa da kowa, kuma duka abubuwan da karkata ne na yanda za a yi a kula da muhalli musamman na Najeriya. Ita dai cewar shi muhalli idan ka kula da shi ya haɗa da duniya baki ɗaya, domin an samu matsala nan ta shafi kowa da kowa. Mu dai mun bi abubuwan da suka faru, amma dai gaskiya na tunanin abin bai mana armashi kamar yanda muka saba al'adance ba, da yake ya zama sabon abu ne. Domin idan an tattaru gaba daya lokaci daya akan yi gabatar da wayannan kaloli wanda kuma bisa al'ada sukan kawo bukatun su na yanda za a talafawa jihohin su ko kuma a magance wasu matsaloli, domin sahalewar duka ita council din ta ake taruwa. Idan an duba akan zauna a fitar da makaloli na daban-daban kuma fanni-fanni. Misali akwai bangaren da ake kawo na ambaliyar ruwa, akwai wanda suke kawo nasu na dumamar yanayi, akwai masu bangaren bukatu na makamashi. So wannan akan ware jama'a su tafi kashi-kashi. Bana kuma dai bai kasance yanda za a haɗu tare kowa ya kawo matsalolinsa, yanda za a haɗu da masana da mu ƴan kungiyoyi a tattauna wannan abu.
Yayin da yanayin damuna yake daɗa ƙaratowa a yankin Sahel, inda a 'yan shekaru nan an fama da matsanancin matsalar ambaliyar ruwa da ya janyo asarar dukiyoyi da rayuka. Mun nemi jin ta bakin shugaban ma'aikatar NUMA a game da irin shirin da suke yi domin tunkarar damunar bana. Dr. Salisu Ɗahiru shi ke jagorantar wannan ma'aikata a matakin tarayya.
A kashin gaskiya duk lokacin da damuna ta karato haka akwai fargaban aukuwan matsaloli da suka shafi zaizayen ƙasa da kuma ambaliyan ruwa da kuma abubuwa da suka shafi bullowan wasu cututtuka haka kuma da annoba da kuma ma wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki ta fannin noma da kiwo. Amma za mu fi ba da fifiko a kai maganan zaizayen ƙasa da kuma ambaliyan ruwa. Yanzu Najeriya da sauran ƙasashe na duniya suna fuskantar canjin yanayi, abinda ake kira climate change, wadda kusan ya addabi duniya. Kuma alamomin wannan canjin yanayi an fi ganin su ne a lokuta da kuma tsanani ko rashin ruwan sama da muke gani na faruwa a lokacin. Ko kaga an yi ruwan sama da yawa a watannin da ba a saba ganin ruwan sama ba, kuma idan ruwan nan zai taho yakan taho da yawa a lokaci daya, maimakon an san irin waɗannan lokutan kusan yakan zo ne a matsayin koyayyafi haka ba tare da ya tsananta ba. Kuma mu jama'a su da yawa magudanan ruwa da muka sani, ko kwalbati ko gada ko madatsan ruwa da aka giggina domin taimakawa wurin rage ambaliya, sabila da ɗabi'unmu mukan ga cewa an cike waɗannan magudanan ruwan da ko da zuba shara ko ko an yi aikin gyaran hanya ko wani abu haka da ya kamata. Wannan kuma ƙasa ko taɓo ko laka ko sauran abubuwa sun toshe waɗannan magudanan ruwa. To idan ruwan nan ya zo so da yawa yakan fi ƙarfin waɗannan magudanan ruwan, sannan sai a ga ambaliya. Tunda shi ruwa a duk hanyar da ya saba bi, idan aka zo aka datse ko aka dakile waɗannan hanyoyin, shi yakan nema wa kansa hanya. Saboda haka idan bai samu yadda ya saba bi ba, ko ina yana iya biye shiga kuma haka kan jawo banna idan haka ya faru so da yawa abinda muka fara yi ma'aikatan mu ta Newmark shine muka jagoranci fadakar da jama'a da kuma aiki haikan wurin buda waɗannan maguranan ruwan da fidda shara da aka riga aka zuba cikin rani da sauransu domin don aka yi ruwan nan ruwa ya samu ya wuce kuma da ƙara jawo hankalin ma'aikatan da ke kula da tsarin birane da garuruwa wato urban development cewa duk wurare da aka sani fadamu ne koko wurare ne da ruwa kan bi don ya tsane ruwan sama da ake yi irin waɗannan wuraren da kamata an rarraba flotai a wurin don a yi gine-gine ba hakan yakan taimaka domin rage waɗannan ambaliya.
Kome sauraro, gashi mun koro bayani amma lokaci ya ci mana sai zuwa makon gobe idan Allah ya bamu iko mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu e wanda ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake fatar mu ne lafiya.
Kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubun dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Masu sauraro, yanzu ga darasin Ramadan.
Sunana Abdullahi Banano, shugaban kungiyar jama'a ta Zalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna.
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin. Da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da azurta mu da fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani, ake sauraron tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Gidajen mu na bukatun wannan kira'o'i, motocin mu na bukatun kira'o'i, maimakon ya cike da kide-kide da waƙe-waƙe, inda duka ji kida da waka to shedan na wuri, inda duka ji alqur'ani mai girma to babu shedan a wuri, saboda haka zukatan mu za su rayu ne da karatun alqur'ani mai girma. Qur'ani ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ina ana kan tar qur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa. Haka shi yasa muka hadu don lancin wannan kaset ko kuma CD ko memory na wannan bawan Allah ɗaya daga cikin limamanmu kuma yaro mai hazaka mai kokari mai da'a mai ladabi. Alhamdulillah mun haɗu a nan don mu yi wannan. Ina fata Allah ya mishi albarka, sauran abokanansa da sa'o'insa da masu kokari irinsa duk muna addu'a Allah ya yawaita mana irinsu ya yi musu albarka. Mu manta ba kwanaki irinsu Dr. Jabir su ma sun yi lancin irin wannan tafe nasu mun je har Sokoto an yi irin wannan don ƙara ƙarfafa su. Duk inda ƴaƴan wannan kungiya suka yi wani bajinta suka yi wani abu mai kama da irin wannan za mu je don ƙara ƙarfafa su. Kodaka shi ma muna mishi fatan alkhairi, muna fatan al'umma za su amfana da wannan abin da ya yi kuma ta wannan hanya za a yaɗa karatun Qur'ani ta ko'ina ya shiga ko'ina gidajenmu da ofisoshinmu da wuraren da muke sana'o'i. Sannan mu yi amfani da daman don nema wa ƙasarmu zaman lafiya ta hanyar kamun kafa da karatun alqur'ani mai girma. Ina kira ga masu hannu da shuni su sanya jarinsu wurin karatun alqur'ani mai girma, su ƙarfafa ire-iren waɗannan ɗaliban ilimi, su ƙarfafa irin wannan makarantu da ake kyankyashe mahaddata alqur'ani mai girma, shine zai taimaka wa zaman lafiyar ƙasa. Yanzu muke addu'a ga mai martaba sarkin zazzau marigayi wanda a makarantansa Malam Abbas ya haddan alqur'ani mai girma. Me kake tsammani in an samu ire-irensa sun bude irin waɗannan makarantu addu'o'i za su samu koda sun bar duniya suna kabarin su suna cin moriya irin abin da suka bari na wannan ayyuka sai. Don haka masu hannu da shuni su taimaka wurin asasa waɗannan makarantu, sannan malaman a cigaban daukar ɗawainiya
sauransu musamman malaman suna ana taimaka musu to zaka ga an dakile shirka da bidiyoyi ko ina Allah ya taimake mu
da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdulrauf nake cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da sabon shiri kafin lokacin nake cewa mu wani lafiya wassalamu alaikum.